الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna wa Allah godiya da ya bar mu da ranmu da lafiyar mu muka samu kanmu a wannan rana mai tarin albarka ranar talata wacce ta daidai da ranar 5 ga watan Ramadan hijira 1441 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan 4 2020 miladiya dan ci gaba da majalisin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda muna cikin suratul baqara wannan shine zai zama darasin mu na 140 a cikin wannan sura kuma darasi na 5 a cikin Ramadan muna cikin aya ta 216 fadin Allah ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون wannan ayar mun faro karatun ta ajiya wanda cikin abin da muka karanta mun ji manufar ayar shine tazaburar da al'ummar musulmi game da bayar da rayuwarsu dan daukaka kalmar Allah kamar yanda ayar da ta gabata tazaburar da su akan malala dukiyarsu domin daukaka kalmar Allah su sanya dukiyoyinsu su ciyar da dukiyansu wajen infaki da taimakawa bayin Allah da kuma taimakawa addinin Allah wannan ayar ita kuma ta biyo baya domin ta yi bayani akan wato tazaburar da su akan su bayar da rayuwansu su yi jihadi wanda ake kiransa jihadun nafs wajen daukaka kalmar Allah aka bude ta da lafazin kutiba wanda muka ce wannan kalmar tana nufin wajibci wato tana nufin an wajabta idan aka ce kutiba alaikum daga al-katbu ne al-katbu shine ma'anarsa al-fardu ma'ana an farlanta muku al-qitalu ba a ce al-jihadu ba domin inda an ce kutiba alaikum al-jihadu sai zama kalmar jihadi tana da fadi akwai jihadun nafs akwai jihadul mal al-jihadu bil nafsi al-jihadu bil mal الجهاد بالعلم جهادي دا إلمي جهادي دا رايوة جهادي دا دوكيا كلمة جهادي تانا دا فادي أما سيانكا شيء القتال دان أنونا مكا جهادي نياكي أكي نفي أو وجب تامكو جهادي واندا أكي واتواند زاكو ياكي أبو كننغا با داكا شيء القتال با بيّن سوى زا أياكابا أما كيدا كانكا أما سيانكا نمسلمي زاكا فإنك سوى أكي نفي ma'ana kutiba alaikum qitalu a'da'i llahi al-kuffar an wajabta muku ku yaki makiyan Allah kafirai domin kalmar qital masdar ne na qatala kamar da muka yi bayani a jiya wanda wannan lafazin ayar da aka ce kutiba malamai sun fahimci wajabcin jihadi karkashin wannan shi yasa malamai suke cewa a cikin wannan ayar akwai nuna wajabcin jihadi dan Allah ta'ala ya ce kutiba alaikum al-qital to amma shi abu idan ya wajaba to kuma akwai bukatar sharuɗa kamar sallah. Sallah wajibi ce, amma akwai sharuɗanta. Idan bata cika sharuɗa ba, in kayi ta sallar ba za a karɓe ta ba. Sallah kafin a yi ta tana da shurutus siha, tana da shurutul wujub. Sai an cika waɗannan sharuɗan kafin wajibcin sallah ya tabbata, ko kuma in an yi sallar a samu abin da ake bukata. To shi ma jihadi wajibi ne, jihadi farilla ne. To amma kafin ya wajaba akwai bukatar sharuɗa, wanda a jiya mun ambaci wasu daga ciki a dunkule. Akwai wato ana bukatar kudura bashariya, ya zama wanda za su yi jihadin suna da kudura, suna da wato iko na ƙarfin jiki. An yi musu horo, horo irin na yaƙi ta yadda za su iya daurewa, kuma suna da salo na yaƙi, suna da salo na yaƙi. Sannan ya zama akwai dukiya, shi ne kudura maliya, ya zama akwai dukiya da za yi amfani da ita wajen ɗaukar nauyin mayaƙan su je su dawo da wanda za a rike musu iyalinsu da sauran abubuwan da ake bukata na dukiya a wajen jihadi. Sannan akwai kudura atadiya, tattali, yanzu akwai tattali na zuciya, wato zuciya a cika ta da takawa da imani da ilimi game da sanin dokokin jihadin da hukunce-hukuncensa. Sannan kuma a samu kudura, wato a samu tattali na makamai, idan akwai makamai wanda suke sun fi na abokanan gaban ma, ko kuma irin na abokanan gabar. Sannan kuma a samu jagoranci, samu daula ta musulunci wanda shugaba na musulmi zai jagoranci wannan jihadin. Wannan kaɗan daga cikin sharuɗa wanda sai sun tabbata kafin jihadin ya zama mai, kafin jihadin ya zama wajibi, kafin ya zama farilla. Shi yasa idan ka lura zaka ga yawa-yawan annabawa, yawa-yawan manzanni ba su yi jihadi ba, duk da jihadin wajibi ne, farilla ne, kuma yana da muhimmanci ga wanda manzo Allah ya bayyana shi, shine zirwatu sinamul islam, shine kololuwar tozan musulunci. Amma annabawa da yawa sun kabi tarihin su zaka ga ba su yi jihadi ba. Annabi Nuhu bai jihadi ba, me yasa bai jihadi ba? Saboda duka mutun nawa ne suka yi imani tare da shi, mutun nawa ne. Karshen abin da ake faɗa na yawan adadin su, malaman da suka kai suka yi mubalaga, suka ce mutun 80. To da mutun 80 zai yaki kafirai? Da mutun 80 kaga babu ma wato kuwa bashariya, kudura bashariya, balantana ai maganan maliya ko ai maganan wato kuwa kudura atadiya. Haka annabi Nuhu shekara 950 yana gobar maya, amma bai jihadi ba. Haka annabi Ibrahim shi ma bai jihadi ba, domin su wane ne suka yi imani tare da shi? Annabi Lutu ne sai matarsa, daga baya ne kuma ƴaƴansa su kuma da suka wato da ya haifa su ma suka gade shi wajen annabta, sannan kuma suka tashi akan addininsa. To kaga annabi Ibrahim ba ya da jama'a da zai yaki kafirai da su. Haka annabi Hudu, haka annabi Hudu ba ya da jama'a, bai da mutane. Haka annabi Salih, annabi Salih shi ma bai samu jama'ar da ta goya masa baya ba, balantana har yayi jihadi. Annabi Shu'aib ma haka, annabi Shu'aib shi ma ba a bayyana cewa yayi jihadi, har ma mutanansa suna masa barazana, ba dan kabilarka ba, laula rahatuka larajamnaka, in ba dan ƴan kabilanka da muke tare da su ai da mun jefe ka. Kaga bai da kowa shi ma. Annabi Musa shi ma da yazo ya gogurmaya da Fir'auna shi ma bai jihadi ba, bai jihadi wannan na yaki ba, jihadi na makami. Duk ana maganar jihadu bisayf, jihadi na takobi ko na makami. Annabi Musa bai yi wannan jihadin ba, yayi gogurmaya dai tsakaninsa da Fir'auna ta hanyar wa'azi da bayyana mu'jiza. Karshe yayi hijira da ya kwashi bani Isra'ila ya fita, Fir'auna ya bishi a cikin teku, aka nitsar da Fir'auna da mutanansa. Sai bayan wucewar Annabi Musa ne annabawan da suka biyo bayan shi, lokacin ne aka samu wanda suka yi jihadi a cikinsu. Annabawan da suka biyo bayan Annabi Musa, lokacin da wahala ta yi wahala, ana azabtar da su, aka kore su daga gidajensu, suka buƙaci annabin lokacin ya kafa musu wani sarkin da zai jagorance su su yi jihadi, wanda Allah ta'ala yake bayar da labari a cikin suratul Baqara. Allah ta'ala ya ce: alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم wallahu alimun bizalimin har zuwa karshen inda Allah ya magana Allah ya ce annabin nasu qala lahu nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talut malika Allah ya ta wato ya nada muku talut shine zai zama sarkin ku da zai jagorance ku a wajen yaki karshe kuma suka ce ba su yarda ba qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal karshe ce inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim karshe talutan shi ya jagorance su da yaje jagorance su yakin yace fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala daud jaluta wa atahu Allah wa tu wa atahu Allah al mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha to kaga anan karshen kisar nika kalla zaka ga ba annabi Musa bane yayin yakin bayan Allah yace min ba'din Musa alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'din Musa bayan wucewar annabi Musa ne su kansu bani isra'ila da suka samu karfi suka je suka yi jihadi kuma suka samu galaba annabi Isa shi ma zaka ga bai yi jihadi ba saboda bai samu goyen baya jama'ar da za ta goya mishi baya yayin jihadi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zaman da yayi a Makka shekaru 13 bai jihadi ba dan bai da karfi bai da jama'a bai da karfin tattali bai da karfin makamai da sauransu wanda zai za yi jihadi shi yasa koda sun harzuka sai a ce kuyi hakuri kuyi hakuri kuyi hakuri haka Allah ta'ala yake cewa ku ci gaba da hakuri bayan an yi hijira an dawo Madina a shekara ta 2 ne a cikin watan Ramadan 17 ga watan Ramadan aka yi yakin Badar a shekara ta 2 lokacin an samu karshe ma ba a fita da niyyar yaki ba yakin dorowa ne yayi to kaga ashe yakin kafin a yi shi ashe akwai bukatar cika sharuɗa shi sai ga yawa annabawa su yi jihadi ba saboda ba su samu wannan kuwa din ba ba su samu wannan sharuɗan sun cika a tare da su ba sai dai jihadin da suka yi shine jihadi mafi girma jihadi na da'awa jihadi na karantarwa jihadi na ilmantarwa wanda Allah ta'ala yake wajahidhum bihi jihadan kabira kuma ka yaƙe su da shi ta alqur'ani yaƙi mai girma sai Allah ya kira jihadi na ilimi ya kira shi da suna jihadan kabira wajahidhum bihi ay bil qur'an ka yaƙe su da alqur'ani yaƙi mai girma wannan yana cewa shi wato yaƙin ilimi shine mafi girma shine na farko a ilmantar da mutane a karantar da su su san me Allah su san dokokin musulunci ta kawata shiga zuciyarsu da imani sannan a samu karfi karfin soja karfin tattali karfin a samu jagora kafin ayi maganan ayi maganar jihadi shi yasa da Allah yace kutiba alaikumul qital ana nufin an wajabta muku yaki amma idan har sharuɗan sun cika lokacin ne yakin ya wajaba akan ku yace wa huwa kurhul lakum alhali shi wannan yakin abin ki ne a gare ku kalmar kurhun masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul masdar ne amma ma'anansa ismul maf'ul ya'ani wa huwa makruhul lakum alhali shi abin ki ne a wajen ku masdar iso da dama yakan zo da ma'anar ismul maf'ul kamar da Allah ta'ala ce wa in kunna ulati hamlin fa amsu fa wa in kunna ulati hamlin
wa in kunna ulati hamlin fa anfiquhunna
fa anfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahunna na'am kaga sai Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin kalmar haml zaka ga masdar ne amma ma'anarsa mahmul wa in kunna ulati mahmulin wanda kun ma'abuta wato wanda suke dauke da abin dauka a ciki amma sai aka kira shi da suna hamlin haka a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun dukkan wanda ya aikata aiki wanda babu umurnin mu a ciki fa huwa raddun ai fa huwa mardudun aikin abin mayarwa ne amma sai aka kawo masdar da ma'anar ismul maf'ul hadisin imamu muslim ya fitar da shi daga nana Aisha radiyallahu anha daka masdar yakan zo so da dama da ma'anar ismul maf'ul daka da aka ce wa huwa kurhul lakum ma'ana wa huwa makruhul lakum an wajabta muku jihadi alhali wato shi wannan jihadin din abin ki ne a gare ku wannan jumla ta wa huwa kurhul lakum fi mahalli nasbin ce alal hal fi mahalli nasbin alal hal ma'ana alhali wannan jihadin abin ki ne a gare ku damirin wa huwa din nan yana koma zuwa ga al-qital din ne ba wai yana koma zuwa ga al-kitaba din ba abubuwa bi aka ambata kutiba da al-qital wa huwa yakan koma zuwa ga al-qital ba zai koma zuwa ga al-kitaba ba domin musulmai ba sa kin abinda Allah ya farlanta musu Allah yace an fallanta muku yaki alhali shi to shiwa shi fallantawar ko kuma shi yakin to ana nufin shi yakin shi yakin abin ki ne gare ku ba wai ana nufin ita fallantawar da aka yi muku ita ce abin ki gare ku ba haka ake dishi ba domin musulmi ba yakin in dai musulmin kirki ne ba yakin abin da Allah ya fallanta masa amma mato dan adam ko kuma musulmi zai ji baya son yaki bisa ga ka'ida ta dabi'ar dan adam a dabi'ar dan adam baya son yaki to akwai bambanci tsakanin a ce muna kin abinda Allah ya farlanta mana na yaki da kuma a ce muna kin yakin akwai bambanci kin yaki al'amari ne na dabi'a ka ji baka son yaki dan adam yakan ki wato fita yaki yakan ji baya so baya son yaki me yasa saboda in ya fita yakin za iya kashe shi ko ya kashe ne ko a kashe shi ta'ewa a kashe shi to kaga akwai barazana ga rayuwarsa to shi yasa zaka ga ransa baya so amma idan aka farlanta aka ce wannan jihadin ya zama farilla an farlanta sharuɗa sun cika to sai zama abin so ga dukkan wani musulmin kirki sai je yana son wannan jihadi kenan sai zama jihadi abin ki ne gare mu ta wata fuska sannan kuma abin kauna ne gare mu ta wata fuska yakan kasance wato abin so gare mu duba da Allah ne ya farlanta shi ta hanyar lura da cewa Allah ne ya farlanta jihadin to tunda ko Allah ne ya farlanta shi zama abin so ga musulmi me yasa saboda Allah ne ya farlanta masa shi shi yasa zaka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan zo wajen manzon Allah su ce suna son su fita jihadi manzon Allah ya ce a'a ba za ku fita ba ko dan uzurin ba abin hawa ko kuma shekarun su bai kai ba kaga sun koma a takura ba sa wato cikin takura ba sa jin dadi ransu yana baci Abdullahi ibn Umar lokacin da za a je yakin Uhud ya so ya tafi annabi ya hana shi sai shekara mai zuwa aka je za a yi gazawatul ahzab annabi ya masa izini lokacin shekarun sa sun cika lokacin da aka hana shi bai ji dadi ba haka lokacin da za a je yakin Tabuka sahabbai da yawa sun sha zuwa a basu abin hawa annabi ya ce ba ni da abin da zan dauke ku wala alal ladhina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafilu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun Allah ta'ala ce haka wadanda idan suka zo wajenka babu laifi akan wadanda idan suka zo wajenka litahmiluhum domin ka basu abin hawa da zasu fita yaki qulta kace da su la ajidu ma ahmilukum alayhi ba ni da abin da zan baku ku hawa ba ni da abin hawa tawallaw sai su juya wa ayunuhum tafilu min ad-dam'i idan sai na zubar da hawaye hazanan saboda bakin ciki Allah ya jidu ma yunfiqun gashi ba su tafi jihadin ba kuma ba su da abin da za su ciyar ba su sa dukiyar su ba kuma ga su ba abin hawa balantana su je su sa rayuwar su kaga sahabbai in sun zo suka ce suna son tafiya jihadi aka ce babu damar tafiya ko kuma babu abin hawa ran su baci yake yi ma'ana suna son abin suna so me yasa suke son shi saboda Allah ne ya shar'anta shi Allah ne ya farlanta shi amma duba kuma da dabi'ar zuciya sai kaga kuma shi jihadin abin ki ne zuciya ba ta son shi dan haka ashe babu laifi ga dan adam idan yake abin da Allah ya wajabta masa ba wai kinsa ba wai yana kinsa bane dan Allah ya shar'anta shi a yana kinsa ne a dabi'a ta dan adam cewa wannan abun abin ki ne wannan babu laifi a kansa babu laifi a kansa dan kaji kana kin abin ki ba wai dan Allah ya shar'anta shi ne kake kaji kana kinsa ba a kana kinsa ne saboda dabi'ar rai ne wannan abun baya so wato ba ta son shi kamar jihadi to wannan ba a cewa mutun yayi laifi ko ya kafirta ko wani abu irin wannan amma ta fuskar cewa Allah ne ya shar'anta shi to wannan abin da yake wajibi akan kowane musulmi ya je ya yarda da wannan shar'antawar kuma ya ji zuciyarsa ta yalwatu game da wannan baya jin kunci dan Allah ya shar'anta jihadi sai dai zuciya ba ta so saboda dabi'a ce ta kamar so ne akwai so na dabi'a akwai so na dabi'a kaji kana son wani abu so na dabi'a ba a kama ka da laifi kaji kana son iyayenka ko da mushrikai ne wannan ba a ce kai laifi saboda dabi'a ce ta rai yaso me yaso iyayen yaso iyayensa kaji kana sha'awar wani abu na laifi a ranka kana sha'awar wani abu na laifi ta'ewa ka zo ka ga ka biyo ka samu wasu mutane suna kada kada suna cashewa lokacin da kake dan da kuruciyarka kana saurayinka sai kaji abin ya burge ka amma kuma ba za ka je ayi da kai ba wannan da abin da kaje ka wato ka so shi a rai dabi'a ce wannan ba laifi bane ba, dabi'a ce tare ka wuce kaga yara suna kwallo alhali kai lokacin da kake saurayi shararren dan kwallo ne kaji abin ya burge ka a rai, ma'ana abin ya baka sha'awa, wannan dabi'a ce tare ta ji taso wani abu da take so, to irin wannan ba a kama ta da laifin sa sai in ta biyewa wannan son kaji ta aikata ko wani abu irin wannan. Daka ana daukar wannan abin kamar al-khatir a wani abu da yake fado maka a rai mara kyau ka tunkuɗe shi, to a wannan matsayin ake ajiye irin wannan. Daka ba a kama musulmi da laifi dan yaje yana kin yaki ki na dabi'a ba wai dan shari'a ta abin nan ba, an gane? Misali kamar wajen sanya dukiya ne, zakkan nan da aka dorawa masu kuɗi, aka farlantawa masu kuɗi, wasu masu kuɗin ba sa so lokacin da zai fidda zakkar ya bayar zuciyarsa ba ta so, amma ba za a kama shi da laifi a ce dan me kaje baka so, a'a yana da ladan zakkarsa, jin da ya baya so dabi'a ce ta zuciya ba ta son wato dukiyarta, wa innahu li hubbil khairi la shadid, zuciya tana dan adam yana tsananin son dukiyarsa, da haka ya cire ta ya bayar sai i karfin imani ne zai sa ya cire ya bayar, amma ba wai dan zuciyarsa tana so ba, to wannan kin ba a kama shi da laifinsa. Mun gane wannan? Mata ba sa son kishiya ko suna so? Masa da ba sa son kishiya, dan mace ta ji ba ta son kishiya ba a cewa kin kafirta, dabi'a ce tare ta zuciya ga ɗan adam ta ji ba ta son abuke tarayya game da mijinta, haka ba za a kama ta da laifi ba a ce tunda Allah ya ce ai aure ke baki so kin kafirta ko kin yi kaza kin yi kaza, sai dai in ta biyewa wannan kiyayyar da take wa kishiyar ta yi wani tasarrufi ta aikata wani abu da ya saba wa shari'a, to lokacin ne za a kama ta da laifi. Dalilin da zai nuna maka cewa ba wai auren ne take ki ba, a ita ce ba ta son ai mata kishiyar, in za a aurar da kanwarta akai gidan wata tare da ita, in kanwarta ta aure wani alhali mijin kanwarta yana da wata mata, ita za ta dauki kaya ko? In an zo da buda da wani ne za a shiga, in a zo a ce ga kanwa mun kawo miki a rike ta amana, in diyarta za ta aurar da diyarta ga wani miji mai mata, ai ba ta jin tana kin wannan auren, ba ta jin wannan kin, kenan ba auren take ki ba, me take ki? A kawo mata, mun fahimta? Daga wannan ba za a kama ta da laifin wannan kin ba, dan dabi'a ce ta zuciya. To haka shi ma jihadi, daga da Allah ya ce wa kurhul lakum, abin ki ne a gare ku, to wannan kiyayyar ba kiyayya bace da za a kama ka da laifi. Shi yasa da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ganin shi yaki yana kasancewa abin ki ga zuciya, saboda abin da yake cikin sa na wato na jefa rayuwa cikin hadarin mutuwa, ta yiwa a kashe ka ko a yanke maka wani sashi na jikinka, wani zai je yaki ya dawo ba hannu daya ko ba kafa daya ko ba ido daya an fille masa ido, ko ma ya rasa rayuwar gaba daya. Shi kuma dan adam a dabi'arsa yana karkata ne zuwa ga ya rayu, yafi son ya rayu, haka dabi'a dan adam take. Sannan kuma a cikin jihadi akwai sanya dukiya da yawa, akwai kashe dukiya, jihadi yana da wannan, dole sai an kashe kuɗi. Shi yasa in za a fita jihadi annabi zai ce a kawo taimako, wannan yazo ya kawo, wannan yazo ya kawo, dan akwai buƙatar kuɗi in za a fita jihadi. Sannan zaka bar kasar ku, zaka bar garin ku, wannan jihadin zai sha makance tsakaninka da natsuwarka, zai sha makance tsakaninka da baccinka, zai sha makance tsakaninka da abincinka, ba abinci da zaka samu ka ci a lokaci, ba bacci, ba natsuwa, zaka jihadi din yanda ya kasance, to zaka ga akwai tsanani a cikin sa, akwai kuma wahala da take bin wahala, wahala bayan wahala, amma kasancewarsa sai dai kasancewarsa abin ki ga zuciya, saboda wa'annan dalilan baya korewa mutum imani, ba cewa baka da imani tunda kaji baka san jihadi, ba haka bane. Sannan baya nufin cewa musulmai sun ki farillan Allah, ba haka yake nufi ba, musulmai Allah ya farlanta abu kuma ba sa son shi, ba haka yake nufi, wannan kin dabi'a ce ta zuciya, domin akwai abubuwa da yawa da shari'a ta yi umarni da su, zaka ga akwai wahala ciki, hatta azumin nan da muke yi wasu ba sa so saboda yana da wahala, wani baya so in an ce watan azumi yayi kusa kamawa gaban shi faduwa yake yi, wani saboda baya so wahalar da take ciki na wuni da yunwa, amma nayi ba za a ce masa yayi laifi ba, sai musulmi idan ya san ladan da yake ciki to sai wannan wahalan ta gushe, wannan tunanin ya gushe, wannan tsoron ya gushe, wannan kyamar ta gushe, idan ka san sakamakon da yake cikin jihadi to sai ka ji baka jin kyamarsa, idan ka san sakamakon da yake cikin azumi sai ka ji baka jin wahalarsa. Dan haka ko shakka babu, jihadi fi sabilillah tare da abin da yake tattare da shi na wahalhalu da aka sani, to akibarsa abin da zai biyo baya idan an tsaya an yi shi, bayan an cika sharuɗansa, idan aka tsaya an yi shi aka tsaya aka yi shi to abin da zai biyo baya shine al-izzatu fi dunya wa sa'adatu fi al-akhirah za a samu izza da daukaka da buwaya da fada aji a duniya a duk lokacin da musulmai suka tsaya suka cika sharuɗan jihadi kuma suka tsaya suka yi shi to za su samu izza a duniya kuma za su samu sa'ada a lahira za su samu sakamako mai kyau a lahira daka wasu malamai suka ce kenan qin wa huwa kurhun lahu wa huwa kurhun kurhun lahum wato ana nufin abin ki ne a wajen su ki na dabi'a wasu kuma malamai suke gani a'a su musulmai kin da suke yi wa jihadi abin da yasa suke kin sa wato suke kin da suke yi wa yaki ba wai wahalar da take cikin sa bane kasa suke kin shi a suka ce suna kin sa ne saboda me saboda musulunci ya dasa tausayi da rahama a zuciyarsu ba sa son su kashe ba sa son su kashe kafiri su sun fi son a wato sun fi son ayi hakuri a ci gaba da lallashin mushrikai din ana yi musu wa'azi ana jan hankalin su mai shiriwa ya shiryu mai imani yayi imani yafi aje a yake su to wannan rahama da Allah ya dasa a zuciyarsu wannan ita ta sa suke kin jihadin ba wai kila dabiya wannan ra'ayin wasu malamai ne suka ce dalili kuwa saboda ai kaga sahabbai da aka shar'anta jihadi gogormaya suke yi wajen fita jihadi gogormaya suke yi kowa rigangantu suke gogormaya suke yi akai kenan ya wato da aka shar'anta shi yatanafasuna khawda gamarati in an zo filin daga kowa kokari yake ya kutsa dan yayi nasara ko kuma yayi shahada ashe sababin da yasa suke kin sa saboda musulunci ya dasa rahama da ra'afa da tausayi a cikin zukatansu wannan ma'anonin su suka sa suke hakuri game da mushrikai suke sa a ci gaba da hakuri game da mushrikai wato kar aje a yake su suna kyamatar aje a yake su amalan fi hidayatihim saboda suna gurin shiryuwan su wa raja'an fi imanihim suna fatan su yi imani haka kamar a ci gaba da lalaba su har zuwa lokacin da za su yi imani yafi aje a yake su to sai Allah ya wajabta jihadin da Allah ya wajabta domin shi Allah shine yafi so sanin menene yafi zama maslaha to da Allah ya shar'anta to sai suka je suka fita suka yi jihadin suka amsa kiran Allah suka amsa kiran Allah saboda me saboda Allah ne ya farlanta shi fastajabul mu'minuna bi sidqin wa ikhlasin lima faradahu alaihim rabbuhum saboda abinda ubangijin su ya farlanta musu to kaga wannan shi ra'ayi na malamai na biyu su ganin suke yi kenan kin da musulmai suke wa jihadi ba wai ki bane wannan na dabi'a a suna kin sa ne saboda tausayin da yake cikin zuciyarsu ba sa son su kashe rai haka sun fi son a ci gaba da lallaba mushrikai din ana hakuri game da su har zuwa lokacin da za su yi imani amma wannan ra'ayi ne mai rauni kwarai da gaske an gane wancan ra'ayin na farko dai shine ra'ayi wanda yake mafi inganci kuma shine ra'ayin da yawa malaman tafsiri suka tafi akai musulmai suna kin jihadi ne saboda wato ki na dabi'a domin a cikin sa akwai barazana ga rayuwa akwai kuma kashe dukiya da sauran abubuwa da muka ambata Allah yake kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta yaki akan ku alhali shi abin ki ne gare ku sai yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa ku akwai tsammanin ku ki abu alhali kuma wannan abun alkhairi ne gare ku asa takan zo da ma'anoni guda hudu a larabci takan zo lirraja takan zo lilishfaq takan zo lirraja domin fata takan zo lilishfaq domin tausayawa takan zo litawaqqu domin tunanin abkuwar abu ko wato kwadayin abkuwar abu ko jiran abkuwarsa takan zo kuma litta'lil duka wannan aikin da take to anan zahirin idan ka kalla zaka ga tazo ko dai ta zama litawaqqu ne ko kuma litarjiya ba litarji ba litarjiya kamar Allah ta'ala ba za a ce litarji ba Allah ta'ala yana tsammanin ku so abu ya zama alkhairi gare ku Allah ta'ala yana asa an takrahu shay'an Allah yana tsammanin wato ku ki wani abu ya zama alkhairi gare ku ba haka take nishi ba haka ba a wato shi Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala la yatarajja domin mai kullu shay'in indahu hayyin duk wani abin da yake wajen Allah abu ne mai sauki amma takan zo nan zamu dauke ta litarjiya ma'anansa shi Allah ta'ala yana so ku ku sa tsammani a ranku ku sa a ranku ku ba shi Allah ne yake tsammanin ku so abu ku ki abu ya zama alkhairi gare ku ba a ku ku sa haka a ranku ta iya yiwa ku so abu ya zama alkhairi ya zama sharri gare ku ta iya kuma ku ki abu ya zama alkhairi gare ku to nan kamar yana cewa if'alu ma amurukum bihi ku aikata abinda na umurce ku da shi asa an yakuna khairan akwai tsammanin wannan abin ya zama alkhairi gare ku akwai tsammani wato kusa ku yi abin a ranku kuna masu tsammanin wannan abin ya zama alkhairi gare ku to wannan abin da aka ambata anan wanda Allah ta'ala ya ambata anan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum akwai tsammanin ku ki abu alhali wannan abin idan to alkhairi ne gare ku wannan abin da yake abkuwa ba ma a cikin al'amura na ibada kadai ba wani lokacin abu ne da yake abkuwa hatta cikin al'amura na rayuwa al'umurul maddiya hakan takan faru dan adam zai yi abu ya koma yana cewa ina ma ban yi ba ina ma abu kaza bai faru ba sai karshe idan natijar abin ta bayyana yaga amfanin sa yaga roman sa to a lokacin ne zai gano ashe wannan abin alkhairi ne yayi abin yana nadama amma daga baya idan sakamakon abin yazo sai kaga kuma yayi farin ciki ashe abin wannan abin alkhairi ne wannan yana faruwa da dama hatta a rayuwar mu ta yau da kullum zakai abu kai na damar yin sa kana ina ma ban yi ba ina ma kaza bai faru ba ko wani abu ya faru a rayuwarka ka nemi aiki baka samu ba ko ka nemi wata mata baka samu ba ko wani abu sai ka rika jin damuwa sai daga baya idan wani abu ya biyo baya sai kaga ai gara ma da baka yi ba ai gara ma da wannan abu baka same shi ba to yaki abin ki ne gare mu amma akibar sa abin da zai biyo baya in an yi shi alkhairi ne domin duk wanda zai fita jihadi fi sabilillah halinsa kamar yadda Allah ya faɗa wa annabinsa ne kul hal tarabbasuna bina kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ka ce wa kafirai hal tarabbasuna bina shin akwai abin da kuke jira game da mu ai ba abin da kuke jira ya same mu illa ihdal husnayn sai ɗayan kyawawa guda biyu ɗayan kyawawa guda biyu labudda min ihdal husnayn idan musulmi ya fita jihadi matukar jihadi ya cika sharuɗansa idan musulmi ya fita irin wannan jihadin to ɗayan abubuwa guda biyu kyawawa ne za su faru da shi imma nasru wa imma shahada ko dai yayi ai nasara musulunci yayi ƙarfi a samu izza a samu tamkini a ban kasa wa imma shahada ko kuma yayi mutuwar shahada kaga shahada kuma abu ne mai falala dan haka shi jihadi in ya cika sharuɗansa duk da abin ƙi ne a ɗabi'a amma kuma yana da me yana da alkhairi aqibar sa alkhairi ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ya zama alkhairi ne gare ku adan ana nuna cewa ashe Allah ta'ala yakan zartar da hukunci a shari'ance ko kuma ya zartar da shi kaunan ko kauniyan shar'iyan ko kauniyan Allah ya zartar da hukunci na kaddara ko kuma hukunci na shari'a akan bawansa akan abinda bawan baya so amma kuma abin sai ya zama masa alkhairi an gane sai Allah ya kaddara maka wani abu a ɗabi'a wato a kaddaran kai kaddara maka talauci misali ko ya kaddara maka wani abu irin wannan mara dadi na kaddara kaji ba dadi kaji baka so a lokacin amma idan natijar ta biyo baya kuma sai kaga ashe wannan abun alkhairi ko a nan duniya kaga alkhairinsa ko kuma sai lahira zaka ga alkhairinsa haka kuma a shari'ance Allah yake shar'anta wasu abubuwa sai kaga rai baya so amma kuma zaka ga karshen akibar abun sai ya zama alkhairi ne misali Allah ya shar'anta kisasi in ka kashe a kashe ka kaga abin da baka so dan ka kashe baka so a kashe ka amma kashe ka din shine zai zama alkhairi ga al'umma gaba daya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab kuna da samun rayuwa a cikin qisasi ne rayuwa take dan in wani yaga ya kashe an kashe shi gobe wani ba zai kashe ba haka a cikin rajamu in mutun yayi zina a jefe shi alkhairi ne duk da kai baka son a jefe ka in ana ka jefe ma zaka ji ba dadi baka so amma kuma alkhairi ne domin zai hana wannan jarima ta zina wanda take janyo bala'o'i a cikin al'umma haka kuma in ka duba yankewa barawo hannu yayi sata a yanke masa hannu kaga abin ki ne wannan amma kuma yana da alkhairi domin zai tsarewa mutane dukiyoyinsu yin hakan zai sa a daina sata dukiyar mutane ta samu aminci kaga a shari'ance zaka ga abin ki ne a ɗabi'ance zaka ga abin ki ne amma aqibar sa sai kaga me alkhairi ne haka ta bangaren kaunan yakin Badar da aka fita gazawatu Badar ba a fita da niyyar yaki ba an fita ne da niyyar a tare ayirin Qurayshawa musulmai su kwace dukiyoyinsu da suka rike a can Makka suke kasuwanci da ita da aka fita jihadin da aka da suka fita da su hakan sai abin ya juye ya koma jihadi shi yasa ba su fita da yawa ba ba su wuce su mutum 300 da wani abu ba suka fita Abu Sufyan ya zagaya ta can gefen teku ya tseratar da dukiyar Qurayshawa sai suka dauro da mara yaki suka tunkaro musulmi to sai annabi ya gaya wa musulmai cewa yaki za a yi aka ba su zabi har sun zabi cewa ai tunda yanzu ba mu da tattali ba mu da kaza mu koma gida shi kuma Allah ta'ala shi yafi son aje ayi wannan jihadin dan ya tabbatar da gaskiya kamar da bayani yazo a farkon suratul anfal Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun kamar da ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka da gaskiya kuma lalle wani bangare daga cikin mu'minai ba sa su domin ba su fita ba ba tattali duka bai wuce raƙumi nawa ne gare su da doki an kaji ana faɗa ba abin hawan ma kaɗan ne haka ba su fita da niyyar jihadi ba amma aka je aka yi jihadin kuma ƙarshe ya zama me ya zama alkhairi har ya zama idan kai sahabi kana cikin ahlu badar to kana da wata miza da sauran sahabbai ma'ana kana da wani fifiko akan sauran sahabbai ko wani abu kai sai a ce wannan badariyun ne ai ya je yakin badar haka sai ya zama alkhairi duk da ba su so ba amma ƙarshen sa ya zama alkhairi sulhul hudaybiya da aka je da aka yi sulhun sahabbai da yawa ba su ji dadi ba a goge sunan Muhammad Rasulullahi a sa sunan Muhammad ibn Abdullah ba su ji dadin wannan ba aka ce kuma in nasu ya gudu ya zo wajen musulmi za a maida shi amma in nan musulmi ya gudu ya je wajen su ba za a maido shi annabi ya ce mun yarda shi ma sahabbai suka harzuka har sai na Umar yana cewa dan me za mu dauki wulakanci a addinin mu ba mu ne akan gaskiya ba sai na Abubakar yana bashi hakuri amma ƙarshe sulhul hudaybiya sai ya zama shine al-fathu shine babban fatahi inna fatahna laka fatahan mubina shine babban fatahin da Allah ya ambata ala domin yanda Imam Az-Zuhri yake cewa mutanen da suka musulunta a shekaru biyu da aka yi na sulhul hudaybiya domin shekaru biyu ne sai kafirai suka warware wannan sulhu an yi shi a shekara ta 6 ya warware a shekara ta 8 aka je aka yi fatahu makka domin sun saba ka'idar sulhun sai aka je aka yake su shekara biyu ne aka yi a cikin wannan sulhun amma Zuhri yake cewa mutanen da suka musulunta a cikin wa'annan shekara biyun sun fi wanda suka musulunta tun farkon musulunci an yi shekara 13 a makka aka dawo aka yi shekara 6 a madina shekara 19 to mutanen da suka musulunta a shekara biyu bayan sulhul hudaybiya sun fi wanda suka musulunta tun farkon musulunci yawa domin a wancan lokaci an tauye mutane an hana su sun musulunta wani yana so an hana shi amma yanzu an yi sulhu duk wanda yake so ya shiga cikin wato musulunci ya shiga duk wanda yake son kuma ya tsaya tare da kafirai ya tsaya tare da su abba kowa dama ba yaki an tsagaita wutar yaki kaga lokacin ne mutane aka samu damar da'awa aka yi ta tura sariya aka yi ta tura wasiƙoƙi zuwa ga sarakuna da sauransu mutane suke ta shiga musulunci wannan abin kin kaga ƙarshe sai zama mai alkhairi kaga duk wannan misale ne wa asa an takrahu shay'an Allah yace wa huwa khairul lakum yace wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum akwai kuma tsammanin ku so wani abu alhali wannan abun sharri ne gare ku wannan ma yakan abu kuso da dama a rayuwar dan adam zaka ga dan adam yana son abu ya nace shi wannan abun yana son shi amma karshen akibar abun sai ya zama nadama a gare shi in ya samu wannan abu karshen sa sai ya zama masa nadama dan haka ma'aunin ba shi bane wai duk abin da ranka yake so shine alkhairi abin da ranka baya so wannan abin sharri ne wannan ba shine ma'auni ba ma'auni shine abin da Allah ya umarni da shi shine alkhairi abin da Allah ya hana wannan shine sharri ba wai abin da ranka yake so shi wani so yake abin da ransa yake so kawai ma kawai shi shine shi kawai ayi masa abin da ransa yake so to sai a baka abin da ranka yake so din kuma ƙarshe ya zane maka me ya zane maka sharri yanzu barin jihadi zaka ga zuciya ta fi karkata ta fi son a zauna ba a jihadi dan ganin take yi barin jihadin shine fa'ida domin rayuwar mutane za ta samu aminci akwai masu ganin cewa in ba a jihadi kaga shikenan an huta ba a kashe kowa kaga rayukan mu shikenan sun samu aminci dukiyar mu ta samu aminci ba za mu kashe dukiyar mu a hanyar jihadi ba to amma bayan wannan abinda muke so na mu zauna din kar a fita jihadi a daina ma ambatan sunan shi da sauransu a daina da ake so din kaga haka ake so amma ba shi bane alkhairi karshen sa sai ya zama sharri a gare mu domin akwai nau'ukan cutar wanda zai biyo baya idan musulmai sun zauna kara zube ga su sun samu damar yin jihadin sun cika sharuɗa kuma ba sa yi to sai zama wannan abin ya zama musu me ya zama sharri domin makiya idan suka gano ku kun fi son wato kun fi son ku zauna kun fi son abin da ake kira adda'a was sukun ku dai kawai a daina motsi a daina duk wani yunkuri to su fa ba za su bar ku ba yunkurowa za su yi za su zo garuruwan ku kuma su yi yunkurin cewa sai sun kashe ku wannan ka'ida ce makiyanka idan ya fahimci cewa tsoron sa kake ji to ya samu rabin nasara a tattare da kai idan har makiyanka ya gano baka son kai tinkare shi tsoron shi kake ji to ka ba shi rabin nasara tun lokacin zai yi kokari ne ya karasa rabin shi yasa Allah ta'ala yake cewa manzo Allah yake cewa idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum bi aznabil baqar wa radithum biz zar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallata Allahu alaykum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum yace idan kuka yi tacciniki kasuwanci irin na riba kuka yi ruko da wutsiyoyin shanu sai noma sai kiwo waraditum bi zar'i kuka yadda da noma daga noma sai kiwo sai kasuwanci wataraktumul jihad fi sabilillah kuka bar duk wani kokari da jihadi dan daukaka addinin Allah yace sallallahu alaikum dhullan Allah zai dora muku wani irin kaskanci la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum ba zai dauke muku wannan kaskancin ba sai kun dawo ga addinin ku dan haka abin da yake shine tabbatacce alqitalu fi sabilillah yaqi dan daukaka kalmar Allah shine sababul luhsulil amni min al-a'da'i fid dunya shine sababin da yake sa a samu aminci daga barazanar makiya a duniya wa sababul husulis sawabil azim lil mujahidin fil akhirah kuma yakan zama sababi na samun lada mai girma lada gagaruma lada mai girma ita ce aljanna da ni'imominta a lahira dan haka su musulmi a duk lokacin da suka yi rauni ya kasance sun jefar da kansu sun yi rauni to za su samu kansu cikin kaskanci kamar yadda hadisin da muka karanta ya bayyana musulmin duniya busu wulakanta ba musulmin duniya busu kaskanta ba suka wulakanta har ya zama musulmi yana boye kansa in ya shiga wani guri ma baya son ya bayyana cewa shi musulmi ne dan gar a gane shi musulmi ne yana jin kansa a cikin wani abu na kaskanci wannan abun bai same su ba sai a lokacin da suka daina jihadi sai da a lokacin da musulmai suka daina jihadi suka zauna suka yadda da rayuwar duniya suka natsu da ita suka zabi sha'awoyin duniya akan izza da karamci wanda ake samu idan an tsaya an yi jihadi suka zabi ka'a su dai kawai jin dadin duniya noma kiwo da sauransu to a lokacin ne suka shiga kaskanci wannan tarihi haka abinda tarihi ya nuna kenan idan ka duba daular Andalus daula ta Spain ta musulunci wadda ta yi shekaru wajen 800 ko abin nan musulmi ne daula ce ta musulunci a Spain nan kasar Spain Andalus sunanta a wancan lokaci lokacin da suke jihadi kaga lokacin da suke da izza musulunci wato daular ta zama ita ce take mulkar wannan yanki gaba daya amma daga lokacin da aka samu yan baya sun biyo baya suka daina jihadi suka zama matsorata suke jin tsoron jihadi in ana maganar jihadi sai su gudu to sai makiya suka zo suka mamaye su suka kashe na kashewa suka bautar da na bautarwa suka daure na daurewa aka rusa wannan daular har yanzu in ka je Spain ba wani alamun burbushin musulunci ba za ka ma taba tunanin an taba musulunci a nan gurin ba wani abu na tarihin musulunci da aka bari wanda zaka ga wata alama cewa nan gurin an taba musulunci in ba wani gunki na Ibn Hazm da suka bari ba a wani lokaci ban sani ba yanzu har yanzu akwai shi ko an rusa shi akwai wani gunki na Ibn Hazm wanda yake bi yana zuciya makaran aka yi shi kamar wani rampun haka shi kadai zaka gani wanda alamar cewa an taba musulunci a nan gurin me yake yin su wannan saboda barin jihadi wannan fason dabril din da kuke ji ana fason dabril asalin sa daga wannan ne da aka yi ta kashe musulmai sai suka boye cikin gari suka aske gamma suka yi wa baka ba zaka gane wannan musulmi bane suka boye suka saje to ana son a gane musulmi a kashe shi musulmai sun boye to sai aka zo aka fitar da wata sanarwa ta ƙarya aka ce ai ga jirgin ruwa can yazo musulmai sun aiko jirgi sun kawo ma ƴan uwansu musulmi na nan gudunmawa ga jirgin ruwa can a bakin teku duk wanda yake son yayi hijira yaje ya shiga wannan jirgin aka zo aka yada cikin gari musulmai suka yi ta sadaduwa suna zuwa bakin teku suka yi ta sadaduwa suna fitowa daga cikin gidaje daga cikin dakuna suka je suka taru a bakin teku da niyyar su shiga jirgin dan su yi hijira ashe dubara ce aka yi musu sai suka yi musu kofar rago duka suka karkashe su duk musulmin wajen dubu nawa aka kashe a gurin aka jajjefa gawunan su cikin teku gashi nan shine fasan dabril din fasan dabril din da ake yi kaga wa musulmi ma in ana yi kaga wai shi ma yazo ana fasan dabril tare da shi wai wani ake cewa yazo ya samu wani tare da matar shi a kwance cikin zani guda tare da matar shi fa kwarto ne yanzu ai suna bude zani suka gashi fasan dabril fasan dabril ci a sai fasan dabril ci a to za sai fala fan ba masala fasan dabril ne mutum ne ya suke kwance tare da matar shi dan boko ne wai fasan dabril ne shi kenan ai daman sun yi mishi wannan surprise ne fasan dabril ne ai ba matsala bane shi kenan kuma yadda yazo ya zauna da kwarto suna cin abinci tare shi kurdanci ya kai shi amma sai an kafake da fasan dabril har da musulmi suke kamawa dai asalin tarihin sa ko musulmai ne aka kashi aka yi musu kishin kiyashi abinda ya janyo musu wannan shine sakaci da suka yi a wannan lokaci game da jihadi shi yasa al-Hasan a wajen bayyana ma'anar ayi yake cewa la takrahul mulim la takrahul mulimmati la takrahul mulimmatul waqi'a yace fala rubba amrin takrahuhu fihi najatuka wala rubba amrin tuhibbuhu fihi atbuka yake cewa la takrahul mulimmatu ku la takrahul mulimmati yace ku daina kin abubuwa irin wannan na musibu idan sun abko muku musibar yaki musibar wane ne irin wannan a shar'anta jihadi kaga ai wata musiba ta fado a musibobi irin masu abkowa din nan yace ku daina mai da su wani abin ki yace fala rubba amrin takrahuhu yaso da dama wani al'amari da kake kin sa fihi najatuka a cikin sa tsiranka yake wani abu da kake ki sai zama shine tsiranka a ranar gobe kiyama yace wala rubba amrin tuhibbuhu fihi atabuka yaso da dama abinda kake ki abinda kake so ya zama a cikin sa halakar kai wajen fasara wannan ayar ki ku daina kin wani abubuwa da wani abu ya same ka wata musiba ta same ka wani abu kaji kawai kamar ka mutu kai ko kamar ma ka kashe kanka da wannan musibar ma ina ma ka mutu yace ka daina yin wannan yace so da dama abinda kake yi zai zama shine tsiranka abinda kake so kuma ya zama halakar ka mun gane wani ana kiransa Abu Sa'id ad-Darir yake cewa rubba amrin tattaqihi jarra amran turdihi khafa al-mahbub minhu wa bada al-makruh fihi yake cewa rubba amrin tattaqi yaso da dama wani al'amari da kake tsoron sa jarra amran turdihi zai janyo maka da wani al'amarin da kake so wanda ka yadda da shi yace khafa al-mahbub minhu abin so ne ya buya a cikin sa wa bada al-makruh fihi abin kin kuma sai ya bayyana abin kin ka gani amma shi akwai wani abin so yana can boye wanda baka gani ba sai bayan wannan abin ya same ka daga baya da abin son ya bayyana to sai ka ji farin ciki akan wannan dan haka irin wannan abubuwa da Allah yake shar'anta jihadi da sauransu dan ka ji kana kin su ki na dabi'a wannan ba laifi bane amma a shari'ance mutum ya ji yana son wannan abin saboda Allah ne shar'anta shi Ibn Kathir karshen wannan ayar a wurin tafsirin ta yake cewa hadha ijabun min Allah ta'ala lil jihadi ala almuslimin wannan Allah ne ta'ala yake wajabta jihadi ga musulmi a cikin wannan ayar wa an yakuffu sharral a'da'i min hawzatil islam domin su kange sharrin makiya daga me daga yankunan musulunci kar makiya su zo su mamaye kasasan su idan kuka saki jiki kuka fanta ku ba kwa san motsi ba kwa san wahala ba kwa san jihadi ba to makiya ne za su zo su mamaye ku gaba daya su ba za su kyale ku ba idan kun kyale su ba za su kyale ku ba duk wani abu ce a daina kaza ne ko kun kyale su ba za ku kyale ku ko an ce a zauna lafiya su ba za su yadda a zauna lafiya ba da zauna lafiya bai gyaran su ba za su yadda ba su za su takale ku in kun yi motsi sai a nuno a media in kun yi motsi sai kenan sai a nuno daga kunan yan ta'adda kuma su da yan ta'addan can karkashin kasa wannan shine abin da ake wa musulmi a yau sai a kashe musulmai ai ta yanka musulmai ai ta yanka su a kasa sai ana hallaka su ba wanda zai hito ya magana baka ji ma an yada amma ana taba wani kafiri guda wani musulmi ya kashe wani kafiri a wani dan ta'adda wani terrorism wani kaza yayi kaza wannan shine abin da ake so a nuna wa duniya da haka wannan shine abin da ya jefa musulmai cikin damuwa da kaskanci Imam Az-Zuhri yake cewa al-jihad wajibun ala kulli ahadin ghaza aw qa'ada ci shi jihadi wajibi ne akan kowane musulmi sawa'un ya fita yakin ko yana zaman gida wajibi ne yace wanda al-qa'id alayhi idza su'ina bihi an yu'ina wanda yake zaune bai fita ba in har an nemi taimakon sa to ya zama dole ya taimaka wa idza stughisa an yughisa an yughisa in an nemi agajin sa dole ya agaza wa idza tunfira an yanfira in har an nemi ya fita shahadin kuma dole ya fita shi sai tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da shi daga Abu Huraira maganar cewa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq dukkan wanda ya mutu bai jihadi ba kuma bai labarta wa ransa yi ba cewa in ya kama ina raye jihadi ya tashi na musulunci tare da ni bai labarta wa kansa wannan ba to zai mutu akan wani reshe na munafirci zai mutu akan wani reshe na munafirci aka jihadi wajibi ne manzo Allah a hadisi yana cewa la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza stunfirtum fanfiru yake cewa babu hijira bayan an yi fatuhu makka ma'ana hijira yanzu ba wajibi bace ba wajibi bace bayan fatuhu makka walakin jihadun an gane ko ba da wajibi ce kai hijira ka dawo madina da aka yi fatuhu makka sai wannan wajibin ya sauka sai dai wanda ya samu kansa a hali irin na mutanen makka shi ma to ya zama wajibi ya hijira in ka samu kanka a kasar da ba za a bari kai addinin ka ba ya zama dole kai hijira amma da wancan wajibin da aka yi da a farkon musulunci sai aka wajabta jihadi duk in ka musulunta ya zama dole kai hijira dan ka kara wa daular musulunci karfi to da aka yi fatuhu makka makka ta zama garin musulunci to sai aka ce to yanzu ba wannan wajibin an janye shi sai annabi ya ce amma walakin jihadun wa niyya sai dai wajibin jihadi da kuma niyyar jihadi kaga wajibin da kuma niyya in har sharuɗan su cinci ka to wajibi ne a yi ai in sharuɗan ba su cika ba sai a kulle niyyar yi a zuciya a bar niyyar tana nan duk ranar da halin ya kama to kuma za a yi wa idza stunfirtum fanfiru a duk ranar da aka ce ku fito to manzo Allah ya ce ku fita jihadi fi sabilillah an gane matukar ya cika sharuɗan da ake bukata wannan hadisin shi ma Bukhari ya fitar da shi daga Ibn Abbas Muslim ma ya fitar da shi daga Nana Aisha radiyallahu anhuma malamai sun yi ijmai akan cewa idan makiya suka sauka a farfajiyar musulmi to zai jihadin ya zama wajibi fardu ainin akan kowa asalin sa fardu kifaya ne in wasu sun fita wanda za su gamsar to sauran in ba su fita ba ba su da laifi amma idan aka ce ga makiya sun tinkaro sun kawo muku hari to yanzu ya zama fardu ne ya zama fardu kifaya ya zama wajibi akan kowa ba neman izinin iyaye ba neman izinin a lokacin dole a fita a yi jihadi na kare kai wadan kuma ya zama wajibi to ire-iren waɗannan ayoyi masu daraja da su ake so musulmi ya rika lallashin zuciyarsa wannan ayar da tazo tace maka wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum akwai tsammanin ku ki abu alhali alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum akwai tsammanin ku so wani abu ya zama sharri gare ku wannan ayar tana lallashin zuciyar musulmi ne cewa dukkan abin da ya kubuce maka wanda kake so to kai hakuri kai lallashin zuciyarka cewa wannan abin da ka rasa mai yiwa sharri ne gare ka haka duk abin da kuma ka samu wato duk abin da wato abin da kake so ka rasa abin da kake ki idan ya same ka abin da ranka baya so idan ya same ka sai ka ba wa zuciyarka hakuri in ka rasa abin da kake ki sai ka lallashi zuciyarka da wannan ayar wannan abin da na rasa mai yiwa sharri ne mai yiwa ma in na same shi ya zama dalilin shiga na wuta mai yiwa kaza sai ka kwantar ma kanka hankali da wannan aga da tunda kaga Allah bai bani wannan abun ba to wataƙila ba alkhairi bane gare ni mun gane wannan abinda kuma kake ki idan ya abka maka wata musiba ko wani abu to sai ka lallashi zuciyarka da wannan ayar ta hanyar yin hakuri ka san duk abinda Allah ya rubuta maka ba zai kubuce maka ba duk abinda Allah ya kaddara zai same ka to dole sai ya same ka to sai ka kwantar wa kanka hankali yanzu wani abu na tension da wani ne ba za ka tada wa kanka wannan abubuwan ba saboda ka san abu ne daga Allah sannan ayar tana nuna shi dan adam bai san gaibi ba Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ya nuna cewa dan adam bai san gaibi ba bai san gaibi ba bai san akibar al'amarinsa ba haka shi in yaga abu a dabi'ar zuciya tana so zai ji yana san shi haka in ya rasa zai ji ya damu amma bai san meye karshen ba Allah ne ya sani shi yasa karshen ayar Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani amma ku ba ku sani ba wannan kamar jumla ce ta'liliya jumlan tazo ta'lil ne na wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum kamar yana cewa innakum la ta'lamuna alkhayra wash sharra fima quddira lakum ku buka san menene alkhairi da sharri ba a cikin abinda aka kaddara muku sai dai Allah shine ya san wannan da haka ku yi gaggawa zuwa ga abinda Allah ya umurce ku domin Allah baya umurta ku sai da abinda yake alkhairi ku hanu daga abinda Allah yake hana ku domin Allah baya hana ku sai abinda yake sharri sai aka share maf'ul bihi guda biyu na ya'lamu da ta'lamuna ko kowanne an share maf'ul bihi din sa wato abin da ya gabata shi yake nuni zuwa gare su ai ya alamul khaira wa sharra wa antum la ta'lamuna Allah ya san alkhairi da sharri amma ku ba ku san su to ba a kawo magana alkhair wallahu ya alamul khaira wa sharra wa antum la ta'lamuna alkhaira wa sharra kaga ba a kawo wannan ba saboda abin ne sananne a baya an riga an ambace shi sai zama maksudin wannan jumla mai daraja ana kwadaitar da musulmi ne game da yin jihadi sannan su kwatanta abin da Allah ya umarce su abinda Allah ya shar'anta musu su tashi su kwatanta shi duk abinda Allah ya umarce ka duk yanda kake jin zuciya ba ta so ta kai kokari ka aikata sawa'un ka san hikimar ko baka san hikimar ba domin shi Allah ta'ala al-alim ne bil hukmi wal masalih Allah shine ya san hukuncin komai ya san hikimar komai ya san hikimar da ta sa ya shar'anta komai ya san hikimar da ta sa ya kaddara komai kuma ya san maslahar bayin sa huwa Allahu rabbul alamin Allah shine ubangijin halittu shine ya san wannan da haka idan muka duba wannan ayar zamu ga alqur'ani bai wa mutane inkarin kin yaki da suke yi ba bai musu inkarin wannan ba domin wannan dabi'a ce ta zuciya an gane sai da ya tarbiyantar da zukatan su akan amsa kiran Allah idan Allah ya umarce su da abu ko da zuciya ba ta so to su amsa kiran wannan abu domin ba su san meye karshen sa ba karshen sa zai zane musu alkhairi domin Allah shine al-alimu bil ghayati shi da ya san makuran komai المطلع على العواقب wanda yake hango karshen komai alkhabiru ma fihi khairuhum wa maslahatuhu Allah shine masani game da abinda alkhairin sa yake ciki da abinda maslahan sa yake ciki Allah ne ya san wannan to da wannan tarbiyyar ne mu'mine suka kintsa zakatan su musamman sahabbai a wancan lokaci wannan tarbiyya da alqur'ani ya musu da ita ne suka kintsa zakatan su suka bayar da rayukan su da dukiyoyin su suka je suka yi jihadi dan daukar kalmar Allah bisa yardar su ba wai dan an tilasta su ba duk wanda ya fita jihadi ya fita ne da yardan sa da jin yana so ba wai tilasta shi aka yi da karfi ba duk wanda yake jin an tilasta shi to zaka ga jihadi ne yake na munafirci amma ba jihadi bane yake na imani duk wanda ya imani da irin wannan ayoyin in ya fita jihadi baya jin tilasta shi aka yi yana fita ne cikin da'a ya bayar da dukiyar sa ya bayar da rayuwar sa haka a cikin ayar akwai nuna gamewar ilimin Allah ilimin Allah ya game dukkanin komai ilimin Allah ya game komai shi yasa aka shafe maf'ul bihi din nan guda biyu dan ya fa'idantar da umumi wallahu ya'lamu ma'ana Allah shi ya san komai wa antum la ta'lamuna sannan a cikin ayar a ce akwai nuna raunin dan adam asalin dan adam bai da ilimi asalin dan adam jahili ne an gane yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna shi asalin dan adam jahili ne Allah ta wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin cikunan iyayenku buku san komai ba a lokacin buku san komai ba ya ka ashe asalin dan adam bai san komai ba jahili ne daga baya ne Allah ya ilmantar da shi wanda ya nuna raunin sa wannan yana nuna raunin dan adam Allah ya gaya wa manzon Allah yana goranta masa yace wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda ka kasance can da baka sani ba shi dan adam asalin sa bai sani ba daga baya ne Allah ya sanar da shi dan haka kaga wannan ayar tana nuna wajibcin jihadi sannan kuma tana zaburar da musulmai tana kwantar musu da hankali tana lallashin zukatan su akan wannan jihadin duk da zuciya ba ta so amma kuma lalle su yi dan a cikin sa ne alkhairi yake a cikin sa ne alkhairin sa yake a cikin su ne izzar su take a cikin sa ne daukakar su take a duniya da lahira dan haka dan kaji kana kin abu to wannan kare zai ne maka matsala a dabi'an ka dan kaji kana kin abu to wato wannan kin da kake masa matukar Allah ne ya umurni da shi to kar ya hana ka aikata wannan abu ka je ka aikata baka san alkhairin da yake ciki ba in ka gano alkhairin to in baka ma gano ba to ka bar wa Allah komai kai dai ka je ka aikata abinda Allah ya hana komai dadin da kake ji nashi kai hakuri ka bar shi shi yasa a takaice a cikin ayar Allah yake kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta yaki akan ku alhali shi abin ki ne a gare ku wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum akwai tsammanin ku ki wani abu alhali shi alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum kuma akwai tsammanin ku ki abu alhali wannan abun ku so abu alhali wannan abun sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne ya sani ko ba ku san komai ba da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi